الحمد لله أحفظه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديا تتبت جاء الله ملوك كيما يكوى ما يكومي وانجا ينونا منا وانا رانا تيو منا لهدي رانا تهدو لوطا رمضان هجرة دبودي دليهورة تلاتين تارا تمنزو صلى الله عليه وسلم لغا مركز ومدينة وانجا يدي يوم منا عشرين ga watan biyar shekara ta 2018. Wannan majalisi da wannan makaranta ta Qur'ani ta tafsiri a Ramadana da take gudana a masjidin Sahaba da ke Kundila a cikin garin birnin Kano, muna roƙon Allah ya tsare mana abinda muke karantawa. In ba ku manta ba, a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta biyar cikin suratun Nisa. A yau za mu ɗora kan aya ta shida. يا الله إنت على رمى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
نعم الله ملوك تيسي وابتلوا اليتامى وتوقوا جربتي مرايو hatta idza balagun nikaha har lokacin da suka kai manzalin aure ko kuma suka balaga fa ina anastum minhum rushdan idan kun hararo shiriwa daga gare su da kimsuwa fadfa'u ilaihim amwalahum to ku ba su dukiyoyin su wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru kada ku ci dukiyar nan ta su da barna shine israfi ko kuma da gaugawa kafin su girma don kun ga yara ne ko kuma wawaye ne kuitacci bisa zalunci wa man kana raniyan falyastafif yayin da kuke kulan masu ma da dukiyan wanda ya kasance mawadaci ne to ya kame kar ya ɗauko mai cikin dukiyan nan tasu wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda kuma ya kasance wato matalauci ne mabukaci to ya ci da wato bil ma'rufi gurgudan abinda shari'a ce da ya ci fa iza dafatum ilaihim amwalahum idan kuka bazo ba su dukiyarsu yayin da suka shiryu suka kai manzalin da za a ba su dukiyarsu fa ashhidu alaihim to ku sanya musu shaidu a kafa shaidu a rubutu a sa shaidu su tabbatar ga dukiyar nan da take hannun wanda ta marayuwa mika musu kayansu waqafa billahi hasiba Allah ya isa ya zama mai hisabi mai bin diddigin wanda ya ci dukiyar marayuwa da wanda bai ci ba to tun jiya muka fara bayani akan muka ce wannan sura tana bayani wajen kokarin kare haƙƙoƙin masu rauni daga cikin masu rauni muka ce akwai maraya kuma muka ce musulunci shine addinin da ya ba dukkan wani mai rauni da ya kamata a bashi haƙƙinsa haƙƙinsa shi ya kare masa haƙƙinsa daga ciki akwai maraya jiya mun magana ta gaba daya wa atuliya tama amwalahum to anan kuma sai aka zo da wani istisna'i can mutlaki ne a ba marayu kayansu kar a ci musu dukiyarsu wannan sai Allah ya ce wa batalul yatama ku jarabci su marayu ma'ana ku yi musu ikhtibari hatta idza balagu nikaha har idan sun kai manzalin aure ko kuma sun balaga na ji wani bawan Allah yana kokari ya kafa hujja da ayan nan wajen wai mace ba za ta aure ba za a aure da ita ba yarinya sai ta kai shekara 18 ita dai aya nan magana take kan marayu sawan maza ne ko mata suke karkashin ka kai wakilin su to wajen dukiyarsu da kake rikewa kar ka ba su ba magana aure da su ba ayar ba magana aure da marainiya ake ba ce kar ka aure da ita sai ta kai shekara 18 babu abin da ke nuna haka a ayar ina jin kun fahimta wato ayar ba muhallin shahin ne ga shi wannan bawan Allah da yake so ya kafa hujja da wannan har yake tawai a tafsirin sawi shi ma imamu mali ya tafi cewa ba za a aure da ya mace ta shekara 18 to kaga kullum ya kamata mutum yana so ya karfafa wani ra'ayinsa to ya nemo dalilin da ya dace ya kafa amma ba hujja da take ba ita bace hujja nan magana da ake marayu ana magana ne da wakilan marayu sawabin namiji ne ko mace maraya ke karshen ka ga dukiyar ka a hannunsa to kar ka bashi sai ya kai manzalin balaga ya mallaki hankalinsa in yaro ne bayan nan kuma ya zama akwai rushe shiriwa tare da shi da kinsuwa dan koda ya balaga amma kuma yana da larura ta kila safihi ne kamar da muka yi magana a jiya tsoho ba za a bashi dukiyar ba kaga wancan magana da yake daban ta auren mace ta shekara 18 aure da ita nan kuma ita ai magana da take daban an fahimci ni aya tana magana kan marayu da suke karkashin wakilansu kar a ba su dukiyarsu sai an jarraba su da abubuwa biyu na farko shine wato idza balagun nikah hatta idza balagun nikah in ka duba nan tafsirin na ibnu kasir yadda ya fassara idza balagun nikah ya fassara shi ne da kamar bayanin mujahid ya ce yani al-huluma in sun kai manzalin balaga tsana miji ya mafarki kenan su ko jamhurul ulama abinda suka tafi cewa suka yi su ma dai abinda suka ce ya ce qala al-jumhur min al-ulama al-bulughu fil gulami taratan yakunu bil hulumi wato wanda jamhurul malamai suka tafi akai balaga yaro tsana miji shine yake kasance da mafarki وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد شينا يغني أبتشنسا شوى غواني روانا كتالك جكنسينا تنقطة جونا شينا روانا مني كنا وانا لشي أكي سامن تا وعند يوانا الشريعة تسي أتيابا لغا يا شكرا شاب يرني شكرا شاشده شكرا شاب وكوي شكرا شاتقوان diddin san da daya yaro ya je mafarki kuma wannan manin ya fitan masa to wannan ya balaga wannan kenan sannan hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alqalamu an salasatin an dauki alqalami wato alqalami ga mutane uku anin sabiyi hatta yahtalim yaro har sai yayi mafarki shine muhallin shahi kaga sai da mafarki to ya balaga an jarabta shi ta wannan bangare ɗaya kenan
sannan wa anin na'imi hatta yastayqiza da mai bacci har sai ya farka sannan wa anil majnuni hatta yafiqa da mahaukaci har sai ya warke daga haukarsa wadannan mahallin shahidi yaro karami wannan jarabtawa ta farko kenan ya zo a cikin hadisi yawma uhud hadisin ibnu umar yake cewa na kai kaina a lissafa ni cikin da za su je yakin uhud manzo sallallahu alaihi wasallam ya kalle ni yace a ba a ja wato ba a ban dama ba in je yakin uhud dan lokaci ina dan shekara 14 amma da shekara ta kewayo aka je yakin khandak ina shekara 15 fa ajazani sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya bani dama ni ma in shiga cikin sojoji mayaka ana nuna kinan shekara 15 ita ma tana iya zama balaga haka nan lokacin da wato aka zo aka yaki kamar yadda yazo cikin hadisin Imam Ahmad an Atiya al-Qurazi yake bada labari yake cewa urunna ala annabi sallallahu alaihi wasallam yawma Quraiza ranar da aka yakin Quraiza mun kai kan mu yara matasa kenan fakana min wato saboda haka fakana man ambata kutila lokacin yana cikin wanda suke ba su musulunta ba to sai aka bijiro su ga manzo sallallahu alaihi wasallam yara da aka kama kenan yace daga ciki ina cikin wanda aka kawo su gaban manzo sallallahu alaihi wasallam sai aka duba duk wanda marasa ta fitar da gashi to sai ya zama an annabi ya ce a wani shi a kashe shi wannan ya balaga ba yaro bane kenan wa man lam yumbit khala sabilahu wanda kuma duk marasa ba ta fitar da gashi ba to wannan sai annabi ya ce a kyale shi shine yace fa kuntu fi man lam yumbit wato fa khala sabili ina cikin wanda marasa ba ta fitar da gashi ba saboda haka ina cikin wanda annabi ya ce a rubune ni a wannan lokacin kenan yana yaro aka bar shi daga baya kuma ya zo ya musulunta kenan wato wasu malaman suna saka gashin mara yana daga cikin alamomin balaga amma ba shine kai tsaye wanda ake yankewa cewa ya balaga ba sai ta kuma yarinya babban hanyar ta a gane ta balaga shine ta al'ada wadannan abubuwa yana da kyau mu rika kula da su musamman ga ƴaƴa mata musamman yanzu da yara suke saurin fara al'ada yarinya ba ta kai can shekaru masu yawa sai ka ji an ce ta fara al'ada wannan al'ada da ta fara a sani fa an bude mata faya ita ma ta balaga duk wasu takalim na shari'a sun hau kanta azumin nan da ake wajibi ne a kanta haka nan sallah wajibi ne to sai ka ga ainihin yarinya ta kai manzalin balaga wacce ba ta sa ido ba ita ba ta sani ba musamman makarantu na islamiyya da ake da su galibi abinda ake karantawa a makarantu na islamiyya ne ta tafai na ƙasa ya za a yi alwala ya za a yi tsarki ya za a yi sallah amma ya za a yi wankan janaba ya mace za ta wanka ya namiji in janaba ta samu zai yi yawanci yara da suke iya karatun islamiyya ba a koya musu wannan to kaga shi akwai buƙatar banda islamiyya yara a rika barin suna tsora karatunsu na sama da islamiyya a makarantu na islamiyya inda za a karanta musu kunce-kuncen tsarki ya za ta wanka ya zai wanka ya hukunce-hukuncen auratayya zamantakewa aure idan kasuwa zai ya zai ciniki a nan za a karanta irin wannan littattafan shi yasa ba daidai ne ɗanka ko ƴarka in ta gama islamiyya shi kenan an yaye ta ka ɗauke ta ta daina zuwa ko kuma shi yaron ya daina zuwa wannan muna cikin tashin hankali yanzu da dama yara za ka ga ba san hukunce-hukuncen shari'a ba yaro ya balaga amma bai san ya zai wanka wankan janaba ba makarantunmu na boko da ake yi dan IRK din da ake bai isa yara su san addini da shi ba domin abin da ake koyan ba faɗi gare shi ba kuma amma mai da hankali a kan shi birin su to sannan in ka dawo yara da suke karatun allo ina nufin wanda suke su dama karatun allon kawai ake yaro ya tashi a matsayin shi na kolo yana karna yana karatu daga nan kuma sai ka ganshi ya fara tura wugayo yana sai da kankana yana sai da tsata yana waye daga nan dan jari ya kwari sai ya fada fari ko singa ko washi kina zama babban dan kasuwa amma bai san me hukuncin kasuwanci ba bai zauna aka koya mai ya zai wankan janaba ba ya sami kuɗi sai aure haka zai auro ta zo su zauna ba a san ya za a yi wankan janaba ba ya za a yi tsarki ya za a yi waye wannan tashin hankali ne ku duba yaro aka ce har sai an jarabta shi ya kai manzalin balaga ɗaya kenan a wannan bayanin da muke na bashi dukiyarsa kenan. Bayan wannan kuma sai Allah ya ce fa in anastu minhum rushidan, idan kun hararo shiruwa tare da su, su yaran nan marayu da ciye hannunku, saboda haka fadfa'u ilayhim amwalam, to ku tunkuwa to ku ba su dukiyarsu. Ashe kaga sharadi biyu ne, banda yaro ya balaga to kuma sai an ga shin shiryayye ne, kintsatse ne, sannan za a ba shi dukiyar shi. Ko da ya balaga in an ba shi za shi ya bata ta, wa shari'ance ba za a ba shi wannan dukiyar ta shi ba. Shi yasa Sa'id ibn Jubair yake cewa me ake nufi da rushidan, yace salahan fi dinihim wa hizan li amwalihim, kun hararo cewa ya kai lokacin da ta bangare addini ya nasu, ta bangaren dukiyar kuma an ba shi zai iya gyara dukiyarsa ya iya bunƙasa ta ƙaru, wannan lokacin ne sai ku ba su kayansu, dama ana rike musu ne don kasa bata. Allah madaukaki yace wala taqulu israfan wala taquluha israfan wa bidaran an takbaru, kada ku wato haka ne an yakbaru, kada ku ci dukiyar marayu bisa ƙarna. Me ake nufi ƙarna? Tasu ce kila ka ce a ci kake biya mai kuɗin makaranta, a ci kake mai kaza, ake saya mai abinci da sauransu. Makarantar da za ka sa shi karatu ingantacce, watakila bai zai a biya mai 50,000 a kan ba, sai ka ɗauke shi ka kai shi makaranta ta kwata miliyan wacce ake a tam, ko kuma ma rabin miliyan, saboda kawai ka san dukiyar ba taka bace tashi ce in ma ta ɓaci ko oho. Wannan israfi ne, ko kuma gidan da za a kama masa haya, ko kuma abin da za a riƙa mashi ka ce abubuwa na shagwaba da jin daɗi, to duk wannan israfi ne. Kar ku ci dukiyar marayu da sunan kulawa da su a yi taɓata masu ita, ko kuma da gaugawa cewa maza-maza a yi ƙoƙari a cinye dukiyar kafin ya girma. Duka Allah ya ce kar a yi wannan, saboda me kare dukiyar maraya kar a taɓata. Allah ya ce wa man kana ganiyan falyastaghfir, wanda ya kasance mawadaci ne lokacin da yake kula da dukiyar maraya ko ya kare kareci. Me ake nufi da wannan? Dukiyar maraya dama ba a ce ka aje ta ba juya ba, domin ka aje ta ba juya zakka ma sai ta cinye ta, ba a juyawa duk shekara ta zagayo zakka ta shiga ciki dole a fita. Idan ana juyawa kaga za ta ta karuwa, shi ana kula da rayuwarsa in zakka ta zo a fitar. To kai da kake juyawa in mawadaci ne abinda ake so ka kame karkashi. Misali kana da miliyan ɗinka goma kana juyawa a shagonka, sannan ga miliyan biyu ta marayan da ke karkashinka, kananka ne ko ɗan wanka ko ɗan ƙaranka, kuna ganewa? Ta kara cikin taka, an ci riba da taka miliyan goma da tashi miliyan biyu, to ta kai tun daga taka da ribarka wannan sai ka ban mashi dai riba, ba za ka lissafa ka ce a raba ka ɗaure riba. Kun fahimta? Me yasa? Saboda kai mawadaci ne, haka Allah ya ce. Sannan sai Allah yake cewa wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, wanda ya kasance shi kuma faqiri ne, mabukaci ne, to ya ci bisa kyautatawa abinda shari'a ta yarda. Misali kai dan nan da aka ban ma dukiyar maraya, mun ce ta miliyan goma, to nan baka da goma, kila kiya miliyan biyun nan ce tashi ko miliyan ɗaya, kai kake juya ta, kai ba ka da taka, to ka ganin sai ka ci da ma'arufi, kila sai a zo a yi abinda yake cin muzaraba. Wannan maraya da dukiya kai kuma da wahalar juyawa, in an sami riba sai a guba bisa al'ada ya ake rabawa, watakila za a raba ta uku a ce kai mai wahala kana da kashi ɗaya, shi kuma marayan yana da kashi ɗaya, kashi ɗaya kuma a maida ita cin kurkuɗi. Na jin ayaka ake gane ko? To kaga sai ka ɗau kashi ɗayan ka kaci hali a mari'a, ba haramun ba ne domin kai kake wahalar juyawa. Amma haka kawai ya zama da wadata ka da komai, duk abin da aka samu bayan riba ka canta ka daban, shi kuma ta shi ka ce a raba a baka rabi. Abin da Allah ya hana kenan a nan wurin, shi yasa aka raba magana biyu, aka ce wa man kana ghaniyan falyastaghfir, duk wanda ya kasance mawadaci ne ya kame kar ya taɓa komai cikin dukiyar maraya. Man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Bayan nan Allah madaukaki ya nuna mana duk dai ana ta ƙoƙarin kare dukiyar maraya da dalilai, da cewa yadda kada ka yadda ka taɓa dukiyar maraya akwai haɗari cikin taɓa ta. Dan Allah cewa ya wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan hatta yablugha ashuddah, kada ku kusanci dukiyar maraya sai da abinda yake kyakkyawa shine ka juya ta idan riba ta samu kana da bukata a raba riba a baka ladan juyawa haka Allah yake hatta yabluga ashudda har sai sun kai munzalin karfin su sai sun balaga kenan kamar yadda muka ji a wannan aya to duk ka kiyaye dokokin canga dukiyar maraya hannunka kuma ka san komai dadewa ya mallaki hankalinsa ya nutsu za a bashi kashi sai Allah yake faiza da fatum ilaihim amwalahum fa ashhadu alaihim idan za ku ba su dukiyar nan tasu a ranar da za ku ba su ku lalle ku sanya shaidu akan hakan wa hadha amrun min Allah wannan umarni ne daga Allah wato madaukaki lil awliya ga waliyan marayu ya zama lalle ai hakan an yashhadu alal aitam idza balagu alhuluma wa sallimu ilaihim amwalahum li alla yaqa min ba'dihim juhudun wa inkar cewa idan yaro ya zo lokacin da zaka bashi dukiyar sa maraya da ke karkashinka to sai ka sanya shaidu a zo a kira shaidu wannan dukiya ta wani ce fulotan nan nashi ne gonakin nan nashi ne jarin nan nashi ne shi ya ci kaza tashi ce kaza kaza ga takardu ga certificate ga komai ku shaidu ku shaida yau zamanin lawyer dauko lawyer shiga ciki a rubuta komai a tabbatar ka mika mashi su su zama shaida wannan rubutu ya zama shaida ibn kasir yace me yasa li alla yaqa min ba'dihim juhud kada sai can gaba cikin su wani ya taso yace ai shi ba a ba su duke su ba yazo ya danna ka koci wanda ka ba su ba shidu ba rubutu aje kai take ta zazzare idanu ga ma alkali kai ka ba su kuma wani can fitinan ne cikin su yana ba a ba su ba ka ba su wani yana cewa ba ba su ba kaya dai kila sauran su sun san an ba su wata kila an ba su wani ya tattara duke ya cinye can daga ba wani karami ya taso ya ce shi ba ba su ba ba ka da shaidu ko maganin wannan sai ka sanya shaidu sannan ayi rubutu ayi komai saboda kada wani sai zo wata rana ya musu ya ce baka bashi ba yau abin da ke ta faruwa kenan wata shari'a da za ku je da take yadda barakalar da ke ciki tantantanti ne an yi gaya an yi kyauta bayan kyautan an wane ne kan duk sannan an zo an mutu cikin wanda abin ya zo wani ya tashi ya ce shi bai yadda ba a raba gado ba shi ruba rubutu wani shi kenan wani ya zo ya ce shi bai yadda ba abin an ɗauka ciki an sayar shi ma wanda aka sayar ma wani ya sayar ma da wani sai ka ga fitina ta tashi alƙalin in ya zo hukunci ya ma sai da zai din ne ke jawo wannan rashin wannan kuma wannan bayani da ake Allah ya ce wakafa billahi hasiban Allah ya isa ya zama shaida ya zama mai hisabi gobe kiyama mai kulawa da an ci dukiyar maraya an bashi kashi da Allah shine shaida a sai mu lura da kyau mu ga wannan bayanai da muka ji na hukunce-hukunce yau muna yin su to in fa ba ma yin su wallahi wajibi mu da mu rikai nawa ne za a ce an ban mashi marar ya kula da dukiyar su rannan ya zo ya ce to ku zo a nemo shaidu ga kayan ku ko mai kaɗan ake samu a cikin al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma Abu Dharr yake cewa inni araka dha'ifan ya Abu Dharr ni ina ganin ka kai mutum ne mai rauni wa inni ahabbu wa uhibbu laka ma uhibbu li nafsi ni ina so maka abin da nake so ma kaina yace la tamaran na halin tsanani karka yadda a shugabantar da kai akan mutum biyu a ce kai ne shugabansu karka yadda wala talina mala yatimin karka yadda a jidinta maka dukiyar maraya saboda hadarinta garaba ka karba wato garaba ka karba ba a ba wani wanda yake shi zai iya tsaya kula da ita kaga idan wannan hadisi annabi na gaya ma Abu Dharr ashe kaga kai in an jarabce ka da marayan da dole ka kula da shi to dole ka bi dokokin nan wanda suka zo a cikin ayan nan Allah ya sa mu dace ne Allah ya ce
lirrijali nasibum mimma taraka alwalidani walaqrabuna walinnisai nasibum mimma taraka alwalidani walaqrabun مما قل منه أو كفر نصيبا مفروضا
نعم الله أمرك يتي للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ماذا سنة ربو daga cikin abin da mahaifansu suka ban masu ko kuma daga cikin abin da ƴan uwansu makusanta suka ban masu na gari walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabu hakanan su ma mata yaya mata suna da rabo daga cikin abin da mahaifansu suka ban masu ko ƴan uwansu makusanta suka ban masu mimma qalla minhu aw kathur kadan ne abin da aka ban masu ko mai yawa ne nasiban mafruda raboni wato wanda yake farilla wajibi a bada shi to wannan aya ibnu kasir yake cewa kamar yadda yazo daga sa'id ibn jubairin yazo daga qatada yake cewa kanal mushrikuuna yaj'aluna al-mala lirijali al-kibar wala yurithuna an-nisa da can mushrikai yadda suke suna sanya gado dukiya gaba daya ga maza kawai manya in an mutu ko babban gidan dukiyar na hannunsa ba a gadar da ba a ba mata gado walal atfala hakanan yara ƙanana su ma ba a ba su komai shi babban gidan ko manyan kawai su za su yi haimana su za su mamaye dukiyar su danne ta haka ake can lokacin jahiliya haka ake lokacin wato kafin zuwa musulunci fa anzalallahu ta'ala sai Allah madaukaki ya saukar da wannan aya lil rijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun wato maza suna da rabon su daga cikin abinda mahaifa suka ban masu haka nan daga cikin abinda makusanta suka ban masu in makusantan ba su da wasu su an gane sannan sai kuma gaba aka ce walil nisa'i ashe kaga mata ma suna da kaso ina masu cewa an danne ma mata haƙƙi nasti na qur'ani ya ce maza suna da rabon su mata suna da rabon su yau kai ka zo ka ce an danne ma mata haƙƙi ka dauko wata nukta wacce shaitan zai zayyana maka cewa to ai wai ka lubi gado ma ba a daidaita su ba wai an yi zalunci shi an ba shi kaso biyu ita kuma an ba ta kaso ɗaya kai ka ji Allah sanin bayansa da Yusuf ka ji Allah sanin maslahar da ya sa ya ba maza kaso biyu ya ba mata kaso ɗaya Allah shi ya halicce mu ya san buƙatunmu duk abin da Allah ya shi ne daidai shi ya sa irin wannan aƙidu da ake yawo da su a yau ake tallata ma musulmin da ba su yi karatu ba musamman mata da ake so a halaka su to wallahi kai hattara domin yadda da maganar kafirci ce ga abin da Allah ya ce maza suna da kasansu mata suna da kasansu mimma qalla minhu aw kathur da yawa ne ko kuma kaɗan ne wannan rabon kaɗan ne dukiyar kaɗan ce ko mai yawa ce komai ƙanƙancin ta sai an raba an ba maza an ba mata ashe kaga cewa an zalunci mata wannan magana ba ta taso ba domin Allah ya ce nasiban mafruda rabo ne wato farilla ce da Allah ya farlanta ta dole ne a yi wannan rabon gado ɗin yana daga cikin masail matsaloli da aka fayyace bayaninsu a cikin Qur'ani fiye da sauran wasu matsaloli shine rabon gado akwai matsalolin da zaka ga a dunkula yake faɗin su sallar nan da muke yanta kullun sau biyar a cikin Qur'ani an yi bayanin ta filla filla kawai sai ake waƙi mu salata warka huma arraki'i ko ruku tare da masu ruku tsaye da sallah amma ai bayanin ta farilla kaza sunna kaza waye kaza sai a cikin me amma rabon gado galibin bayanin sa manyan bayanai da a cikin Qur'ani aka yi shi filla filla dan a ba masu rauni haƙƙinsu mata a ba su haƙƙinsu yara a ba su haƙƙinsu kai rabon gado har ɗa na ciki ba a ba shi ba sai da ake magana shi ya za a ba shi haƙƙinsa mace an mutu an bace da ɗa a ciki malaman gado cewa suka yi ɗayan biyu ko a yi takadiri a raba gadon kala biyu da ciki nan da ba a tsakanin ko to in ɗa namiji ne sai a rabar in ya fito namiji ga kasansa in kuma ya mace ce ga kasanta sai a rabar biyu ko kuma a jinkirta har sai ta yi sannan a raba gada to wannan dan Allah duk ba kare haƙƙi ba ne amma saboda su maƙiya Allah kullum ƙoƙari suke yi duk inda Allah ya ce ga yadda za a su nuna Allah bai ƙiya ba su kuma munafukai da kafirai suna goyon bayan wannan to shi yasa sai ka ga su munafikai kullu kokarin su su halaka musulmi na fare kokai sai kai hattara dan uwa irin wannan tallar da ake tallatawa ya zama babu ruwan kareta mai Allah yake
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا
نعم الله مالك كيت وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين إذن wato ɗan uwa makusanta suka halarci wurin rabon gado ko marayu ko miskinai farzuquhum min ba dan ciri wani abu kaɗan a san masu sadaka kafin a raba kenan abinda bahaushe ke cewa na ganin iri wa qulu lahum qawlan ma'rufa sannan kuma a lallashin su a ba su haƙuri a gaya masu zance-zance mai daɗi ku yi haƙuri wannan dukiya ta marayu ce kuma Allah ya riga ya raba kowa da haƙƙinsa ku ba ku da haƙƙi a ciki saboda haka ku yi haƙuri dukiyar marayu ce a lallashe su a ɗan saman su tafi ku ga dan Allah Ƙur'ani ne ke bayani kowa ba a bar shi ba har wanda za su zo su sa ido ana rabon gado ba a bar su ba sai da aya ta sauka kansu ko wa idza hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin warzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa kada ga ya musu bakan magana a kore su ku tafi ina ruwanku ka za a lallashe su shi dan adam ya ga dukiya yana da matsala ko kuma irin masu dukiyar nan masu an bar dukiya ga sanin himili sannan kuma ta yi kwasu Allah ya zarce su da babu kuma ba su da kaso ko kaɗan a ciki to ba gaya tun za a bar da za a rabon gane amma Allah ya kawo su sun zo kuma kana ga musu bakan magana kuma wannan ayar malamai sun dan yi sabani cewa wai an share hukuncin ta ne ko hukuncin tana nan sabanin da suke kara mu juna ilimi Abdullahi dan Abbas shi cewa ai ayar nan hukuncin tana nan ba share ta ba wanda suka ce an share ta su kuma suka ce ai an share ta da fadin Allah yusikumullahu fi auladikum eh Allah yayi wasiya game da ƴaƴanku li zakari mithlu hadhil unsayi aka faɗi yadda za a raba gado saboda haka wanda ba su cikin wannan bayanin su ba su da rabon komai saboda haka wanda ba su da nasibi na farilla ko na asirci suka zo wurin rabon gado sai a lallashe su ku yi haƙuri a yi masu wa'azi a faɗa musu ƙaulan ma'ruf amma ba za a ba su komai a faɗin ɗaya faɗin amma shi Ibnu Abbas ya ce a aya mun kamace tana nan har yau har gobe hukuncin tana nan to sai da aka ce kuma sannan farzu ƙofin minhu ku ba su wani abu daga ciki shi ma suka sake saɓani a wannan umarnin da Allah ya yi na wajabci ne ko na mustahabi ne wasu malaman suka ce ai na wajibi ne shi ƙarinan da ta nuna a ba su farzu ƙofin minhu a ɗan ciri wani abu a ba su sai malaman suka ce a idan dukiyar mai yawa ce himilin dukiya ce wajibi ba a ciri wani abu a ba su in ko ƴar kaɗan ce ta wannan mustahabi ne in an ga bata kai ko ina ba a ba su haƙuri ku haƙuri ku tafi an gane da kyau to haka dai malamai suka abin nan cewa amma magana marin jai magana wacce take rajiha aya tana nan hukuncin tana nan kawai abin nan malamai suka ce ba fa gaya su za a yi ba a ƴan labari ne ya je masu yau za a raba gadon Alhaji wane ya bamba ƴaƴan shi su kuma ƴan uwan suka ji labari suka kawo kansu to sai a san masu ba gayyato su za a yi ba a in labari ne yasa suka ji suka zo to sai a san masu daga wannan kamar yadda nassin aya nuna saboda me saboda wato daɗaɗa musu ransu dangane da abin da ɗan uwansu su ma ya muke ban musu duk da ba su da wani gado a ciki kila suna cikin ulul arham wanda su ƴan uwa wanda su ba masu cin gado ba ne ko kuma a'a wasu sun sha makance su daga cin gadon ba abin da dai malamai suka kara ma junan su ilimi cewa aya tana na muhkama in dai an zo rabon gado wasu sun zo cikin dangi ko wasu marayu ko miskinai a ɗan yagi wani abu a ba su a ce wannan sadaka ce ku je ku yi haƙuri wannan kuma dukiya ta marayu ce an gane da kyau wannan shi ne abin da aka rinjayar a kan waccan ɗin.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
نعم الله هنا كتير وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريتهم ضعافا خافوا عليهم واتودى أنهم سجدوا cewa da za a bar a bayan su wata zuriya mai rauni za su ji tsoro a kansu to su ma su ji tsoro ne ake nufi da wannan aya kai ne kake da makwabci ko wani dan uwa sai ya zo yanayi na alamun ajali ya zo masa kaga zai ban marayu kenan to ka ji tsoron Allah kan wannan marayun da zai bari duk abin da za ka yi na bayani da wasiya ko kai na gaskiya yadda kai ma ka ji tsoro in taka mutuwar ta zo ka bar naka ƴaƴan ka ji tsoron yadda za a yi masu ka bar su da rauni kar dan ba za ka ji daɗi a taɓa haƙƙinsu ba ko ba za ka ji daɗi a cutar da su ba to yadda ba za ka so ƴaƴanka in ka mutu ka bar su bisa rauninka da nasu raunin a riƙa cutar da su ba to kai ma ka ji tsoron ka taɓa marayun wani ko ka yi abin da za su cutu. Ibn Kathir da ya kawo ayan nan ya ƙara bayani yake cewa abinda ayan take nufi wato shine qala Ali ibn Abi Talib qala Ali ibn Abi Talha an ibn Abbas hadha ar-rajuli yahduruhu al-maut fa yasma'uhu ar-rajulu yusi bi wasiyatin tadurru bi warasatihi fa amara Allah ta'ala allazi yasma'uhu an yattaqi Allah wafiqhu wa yusajjiduhu lis-sawab. Wato ayar abinda take nufi shine yadda Abdullahi ɗan Abbas ya ce mutum ne sai alamun mutuwa suka zo masa sai wani mutum shi kuma ya ji wannan labarin saboda haka sai ya zo wurin sa ya nemi masa wasiya wasiyar da za ta cutar da ƴaƴansa in ya mutu misali ka zo ka samu a kwancen a gidan asibiti kwanci duk alamun mutuwa sun zo sai ka ce to Alhaji ya kamata fa ka riƙa a yi wasiya dukiyar nan taka ya kamata a ɗauka a gina masallaci a gina makaranta kai yanzu kaga ajali dukiyar nan dukiyar nan kai a wurinka yanzu in ka mutu fa ba ci da wani amfani ƴaƴa kawai za ka ban ma ya kamata ka yi kaza a yi kaza ya ta mai bayani shi kuma yana cewa haka ne gaskiya to ajali ya zo wannan wasiyar da yake mashi wasiya ce da za ta cutar da marayen da ya muke bai wannan shi ne Ibn Abbas ya ce to shi mai wannan wasiya ji tsoron shi na shaya mana shi in tashi mutuwar ta zo aka zuwa ne mai irin wannan wasiyar ya kwashe dukiyar gaba ɗaya ya rabar da ita ko wasu abubuwa ya bar ƴaƴansa ba komai shi zai ji daɗi ko ƴaƴansa da za a bari za su ji daɗi to haka shi ma wannan malamai suka ce idan mutum alamun mutuwa suka zo masa abin da ya kamata ka yi masa shine wasiya ko yi masa bayani da abin da zai kare mutuncinsa kamar me ka ce Alhaji yanayin jikin nan naka ya kamata ban san ko ana bin ka bashi kwana na bi na to sai ka rubuta ko dawa dawa duka ya ta fito da waɗannan abubuwan nan kai kokari ka fita da shi daga bala'i dan kila ya ci bashi mutane ƴaƴan shi ba su sani ba ma sani ba sai ba wanda ya sani to kai kuma fasuwa kake bi shi ma eh ina bin wani biya rubuta irin waɗannan ƴan abubuwan to ko akwai zakka an yi ko cikin dukiyar nan a abanye ba to yanzu dukiyar kaza dai ya wannan bayanan bayanan su irin zai ta mai wasiya yana masa bayani saboda kar ya mutu ya tafi ya bar bala'i a bayansa an fahimta amma ba lokacin da yake wannan yanayin ne zai zo ya ce gina masallaci gina makaranta wannan canzan da yake lami lafiya za ka samu kai ta bashi wannan shawarar da wannan wasiya din amma yanzu ajali ya zo kana so ne ka yi kabar anguli ga ƴaƴansa kake so ya kwashe dukiya ba su ba komai wannan ba daidai ba ne akwai hadisi wanda Ibn Kathir ya kawo karkashin wannan ayat tabbatacce wanda yazo cikin Bukhari da Muslim cewa manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shiga wajen wato Sa'd ibn Abi Waqqas yana yaje gaye da shi bai da lafiya sai yake ce mai ya manzon Allah ni ma abucin dukiya ne ba mai gado na sai ya daya tak a lokacin shin dukiyan nan tawa a fa tasaddaqu bi thuluthi mali ko zan dau thuluthi mali zan dau kashi biyu bisa dukiyata bisa uku kashi biyu bisa uku sadaukar kaga dai kinan zai ban mata ko qala la annabi yace a qala fa shataru kuna iya raba ta rabi in ba da rabi in ban mata rabi qala la annabi yace a qala fa thuluthu kuna kasa ta uku in ba da kashi daya qala athuluthu wa thuluthu kathir to kashi uku dai bisa uku shi ma ko yana da yawa an fahimta annabi yace nuna masa kinan ashe wasiyar ma idan zaki ce mai yi wasiya a lokacin ko kai sa she wasiyar da abinda ba zai zama wato sama da sulusi ba kashi ɗaya bisa uku na dukiyarsa saboda wannan hadisin saboda Abdullahi dan Abbas ma da yazo sharhin hadisin cewa yayi annabi akan shi sulusin ma cewa sulusi ma yana da yawa kaga kamar a ba da rubuci kenan shi yafi an gane da kyau kenan idan mutum ya zo rasuwa zaka yi masa wasiya to kai mai wasiya da abinda zai amfane kace in ana jin ka bashi ko kana bi ina takardun suke ina dinka kokari ka sani irin Allah ya karbi ransa ka taimaka wajen yadda za a zo wajen rabon gado kace to kasuwa ne suna bin shi bashi ga takarda shaida ga kaza dan a tsare da cikin wannan bala'i din mun bayyana da kyau amma wancan shawara da kake so ka bashi ne ya kwashi dukiya gaba ɗaya wani abu da yake dan kan magada su gada to kai ma ka ji tsoro idan na ka yayan ka mutu ka bar su suna masu rauniya za su zama wannan ita ce fassara ta hakika da aka yi mu wannan aya wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu alaihim kun gane da kyau Allah ya ce innal ladina yaquluna amwalil yatama zulman wannan ai karishi ne sharhi ne ko sai ko abin mun fassara ta ba ita karishin ayar kenan ko a فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا سو wanda zasu je gaban mara lafiya da alamutu wato suka zo masa Allah ya ce su ji tsoron Allah wal yaqulu qawlan sadida safati zance zance na daidai shine bayanin can da muka yi na sharhi ka fada mai abin da zai amfane ba abin da zai kwashi dukiyar sadiya je yayi wasiya ta ko ya bada ita ko ya gina wani abu ba ya bar yayan sa marayu Allah ya ce innal ladhina yaquluna amwalil yatama zulman wadannan da suke cin dukiyar marayu da zalunci innama yaquluna fi butunihim nara su sani suna cin dukiya wato suna cin wuta ne a cibalban a cikin wato cikunan su kawai wuta suke ci a cibalban shine yaquluna fi butunihim nara kamar ka wasafa cewa ga wuta ne tana ciki balbal sun zo suna cin ta cin dukiyar mara haka Allah ya wasafa ta wasa yaslawna sa'ira kuma da sannu za su shiga cikin wutar sa'ir wutar nan mai ci balbal wuta mai azabar zafi wannan dai ana nuna mana irin hadarin cin dukiyar maraya a wata ayar ake nuna wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair lokacin da wannan aya ta sauka sai ya zama sahabbai suka shiga damuwa suka raba dukiyarsu da ta marayun da suke karkashinsu wajen abinci wajen sha wajen komai kana da marayu uku hudu a karkashin ka to tukunyarsu daban a yi masa abincinsu in sun cinye ƙofar sun rage kai dai ba ruwanka za ka daban sahabbai suka shiga cikin damuwa saboda sun ji maganar wuta su sahabbai kullum abin da zai kai su wuta shi suke gudu abin da zai kai su aljanna shi suke nema hankalinsu ya tashi suka zama cewa duk mai malaya ya ware shi girkin shi daban nashi daban ina kafa kafa saboda kai je shi je kai je cuta a ci balbal to sai Allah ya saukar da wannan aya fa anzalallahu wa yasalunaka anil yatama suna tambayar ka game da marayun da ke karkashin su ya rasulullah ya zafi da su ga marayu an ban maka wajibi ka rike in ka bar su laifi kuma ka rike dukiyarsu ta shiga kadanci ka cuta ya za su yi kul sai Allah ya ce ka ba su amsa islamun lahum khair alike su a gyara dukiyar a kula da su shine mafi alheri bayan tukhadithuhum faisuwanukum in kun caku da dukiyar ku da tasu tare da kula da dukiyar ba dan a cinye ba to dai yan uwan ku ne Allah bai hana wannan hada dukiyar ba bai hada cakudawa ba abin da ya hana a cinye musu dukiya kun gane da kyau wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah ya san mai farnatawa kuma ya san mai gyara wanda ya hada dan ya cinye Allah ya san shi wanda ya hada dan ya gurin kasata ya juya ta ta karo ya kula da dukiyar maraya Allah ya san saboda haka di yadda kai in dan Allah ka rike dukiyar maraya ka bunkasa ta Allah ya san dan kuma dan ka cinye ka hada ta da taka Allah ya sani kuma shine zai yi hisabi kamar da ayat bai ta fadi waqafa billahi hasiba ne Allah ya ce
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما
نعم ابن كثير يتيجوا هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هنا آيات علم الفرائض wannan aya mai girma da malamin ya karanto mana wacce za ta biyo ta a baya da kuma ayar da aka cika surar nan da ita su ne ayoyin da suke bayanin ilimin rabon gado wa huwa mustanbitun min hadhihi al-ayati as-salat wa min al-ahadith al-waridati fi zalika mimma hiya kat-tafsir lidhalik mai kasir yake cewa daga cikin sa aka kwakulo duk wani hukunci hukunci na rabon gado aminin guda uku da kuma hadisai da suka zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda suke tafsirin su ayoyi din wani nazkur min huna ma huwa muta'alliqu bi tafsiri zalik yace anan kadai zamu faɗi abin da yake da alaka da tafsirin ayoyin ne wa amma takrirul masail wa nasbul ikhtilaf wal adilla wal hijaj bainal a'imma فموضوعه كتب الأحكام والله المستعان أما يثبت ده حكمه ده مسائل لشيء ده بانغالو دي ده ما حسابان ما لم يدسك أشكي ده دليلي ده زامجي ده هجودي نجا إما هل رأتي من مال رأي إنسا من أبوشا وضد صورة نان يثي ونن ولن كران تاششيني كتكوما تشين كتب الأحكام ثم da tafai da aka yi sanar a bangado wallahu musta'an Allah shine abin wato wanda ake neman taimakon sa Allah ka taimake mu
amin
Allah yace yusikumullahu fi auladikum Allah yana muku wasiya game da ƴaƴanku da zakari mislu hadhil unthayayn namiji yana da kwatankwacin wato yana da kwatankwacin kaso biyu li zakari mislu hadhil unthayayn namiji yana da kwatankwacin kasan ƙyamace biyu fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn idan sun kasance mata ne daga biyu zuwa sama da biyu fa lahunna thulutha ma tarak to suna da kaso biyu bisa ukun abinda aka bari wa in kana wahidatan falaha nisf idan kamata ce daya tak to ita kuma tana da nisfi wato rabi kenan wal abawayhi li kulli wahidin minhumas sudus haka nan mahaifa biyu uwa da uba kenan su ma kowane ɗaya daga cikin su yana da sudusi kashi ɗaya bisa shida min matar ka in kana lahu walad na abinda ya bari shi mamacin in kana lahu walad in ya kasance yana da ɗa ko kuma ita mamaciyar abinda ta bari in ta kasance tana da ɗa fa in lam yakun lahu waladun idan ko ba shi da ɗa ko ba ta da ɗa wa warithahu abawahu mahaifinsa ko mahaifarsa biyu suka gaje shi bani ummihi thuluthu to uwar tana da thuluthi shine kashi ɗaya bisa uku fa in kana lahu ikhwatun bani ummihi thuluthu in ya kasance yana da ƴan uwa bani ummihi thuluthu to uwa sai ta tashi daga thuluthi sai ta koma tana da kashi ɗaya bisa shi wato kashi ɗaya bisa shida min ba'di wasiyatin yusi biha aw daynin bayan wasiya da za a zartar kafin a raba gado ko kuma wani bashi da ke kan mamaci Allah ya ce aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a mahaifanku da ƴaƴanku ba ku sani ba waɗanne ne cikin su suka fi kusa da amfani a gare ku suka fi za su fi amfani da ku faridatan min Allah wannan kaso ne farilla ce wajibi ne daga Allah ya tsara yi bayaninsa inna allaha kana aliman hakima lalle Allah ya kasance aliman masani game da duk abin da kuke a rayuwarku musamman wajen gado sannan hakiman mai hikima ne wajen duk abin da yake na jinkirta ma wanda bai daidai ba dangane da abin da aka ce na shari'a musamman wajen gado to kasha nuna man lokaci gashi kuma wannan aya tana dan bukatar sharhi to na farko dai yusikum Allah fi auladikum Allah yana muku wasiya dangane da ƴaƴanku wato ya amurkum bil adli fihim Allah yana umarta ku da ku yi adalci a cikin su fa inna ahli al-jahiliyya kanu yaj'aluna jami' al-miras lidhukuri duna al-inas lokacin jahiliyya su ahli al-jahiliyya sun kasance suna sanya dukkan gado gaba daya ga maza banda mata mata ba su da kofi cika kai ban su matan ma gadon su ake yi idan aka mai gida ya mutu ya bar su ko babban ɗan zai duba inda wacce take kyakkyawa yarinya sai ya sa ta daka ita ma ya gada kenan aga wannan kazanta ai babu da yake al'amarin ko musulunci ji ya zo ya tsaftace waɗannan abubuwa ya gyara su aka ba mata haƙƙinsu saboda haka fa amara Allahu ta'ala bi taswiyati bainahum fi asl al-miras Allah ya daidaita a asalin gado ya daidaita maza da mata sannan kuma wafawata baina sintaini ya kuma fifita tsakanin sinifi biyu maza da mata kenan faja'ala lizakari mithlu hadhihi al-unthayayn aka sanya namiji yana da kasan ƴa mace biyu wadhalika liqiyadir rajuli ila mu'unati nafaqati wal kulfati wa ma'anati tijarati wa takassub mai hikimar ibn kasir ya fito da hikimar karara ya ce Allah ya yi wannan saboda buƙatar da ɗa namiji yake da ita ta kula da gida wajen ciyarwa wajen nauyi da ake ɗora masa da ma kula da ko da kasuwanci ne shi zai tashi yi da kula da nemo na yau da kullum fata hamul mashaƙa da ɗaukan nauye-nauye na yau da kullum shi ne yake yi shi ya sa aka fifita kasansa ya zama biyo ta ɗaya kuma kai ma ka san haka yau da za a mutu a baka daga kai sai ƴar uwarka aka raba dukiyarku kashi uku ka ɗau kashi biyu ta ɗau ɗaya hakan nan za a taru a yi ta ci da ita kuma auren ta yi taso wataƙila a nakan dai za ka ɗauka ka yi in ma an ɗauki nakan an yi dai ran da dai ta zo gida gidanka za ta zo ta zauna nauye-nauye dai yana kanka kai ɗan uwanta ashe Allah da yi wannan ya yi shi ne bisa hikima irin tashi subhanahu wa ta'ala fa nasaba an yuta da ifai ko wato da ifai ma ta akudhu al-unsa sai ya zama ya dace a ninka mata da miji wato abin da za a ba ya mace shi a ninka masa shi kashi biyu sai Allah ya ce ayi wasiya kaga wasiya shine amara anan da aka ce yusikumullah duk malaman tafsiri sun fassara shi da amarakum Allah. Allah ya marce ku da ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku. Ba zai yi kace a kai tunda ai ya mace ce kawai yanzu shikenan a je a raba daidai da wancan ko kuma yace ya mace ce ma za ta tafi gidan aure ba komai ba sai an bata ba. Allah ya ce wasiya ya ma'ana umarni wajibi ne kuma ku kula da wannan umarni din. Bayan kunna nisa'an au kasataini yanzu mun je da ake raba gado gado kai afwan tsakanin da namiji da yamaci ita kaso ɗaya shi kaso biyu misali ce in san kasance ƴaƴa mata ne sama da daga biyu kenan sama da ɗaya sune biyu kenan ko daga biyu ake farawa a raban gado shine jarkin gado sama uku abin da ya sama sai Allah ya ce falahunna thulutha ma tarak wannan suna da kashi biyu bisa ukun abinda baban su ya muke ban masu tunda ba ɗa namiji da zai masa asirci sai a raba dukiyar uku sai a ba su kaso biyu shine thulutha ma taraka an gane wa in kanat wahidatan to idan ya mace ce ɗaya fa falaha nisfu babu ɗa namiji wanda zai asirci su ci tare a zo a raba da zakarin su hajji din sa yayin to nan wurin farillar ta shine a raba dukiyar daidai a bata ɗaya kun ganin da an ba mace haƙƙin ta ko ba a bata ba sai aka dawo kuma wajen iyaye aka ce wale abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad iyaye biyu uwa kenan da uba ita uwa za ta ci da farilla shi kuma zai ci da asirci sai Allah ya ce kowane ɗaya daga cikin su yana da sudusi kaso ɗaya bisa shida amma a wani lokacin idan ya kasance mamacin yana da ɗa duk sadda mamaci yake da ɗa to lalle abinda uwa za ta samu sudusi kun gane da kyau shi kuma uba zai kwashi abinda ake ce ma albaki kenan duk wato sulusul baki eh fa in lam yakul lahu waladun idan ko mamacin bai da ɗa fa wa warithahu abawahu to iyayen nan nasu abinda za su gaje shi fa li ummihi sulusu uwa za ta sami sulusi ne tunda bai da ɗa a lokacin sai ta sauko daga kashi ɗaya bisa shida sai ta dawo ta ci nawa ɗaya bisa uku kaga ya fi yawa ya fi gwaɓi kenan ko kenan ta yana tsare uwa daga cin rabon gado mai kauri haka nan ma yana tsare uwa daga cin rabon gado mai kauri kamar yadda in mun zo maganan maza su ma haka miji haka nan ita ma uwa ita kanta duk suna samun wani abu ya ragu in dai har akwai ɗa ba su rasawa gaba ɗaya amma suna samun abin ya ragu kun gane da kyau sai Allah ya ce min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayni malaman suka ce anan sai aka fara bayanin wasiya bayan wasiya shi gado kullum kafin a zo a yi magana gado to sai an fara magana mu'unatu tajhil shin wannan maga wannan mamaci a da ya rasu da me za a kai shi da kafani da za a yi mai kabarin da za a gina in sai ake in waye waye duk sai an cire su dukiyarsa sannan sai a dawo bayan wannan sai a fara da maganar abin da yake na bashi amma sai aka fara faɗin wasiya a nan malamai suka ce saboda wasiya shi wanda aka yi wasiya zai ji kunya zai ce an man wasiya a ban kayana amma shi bashi duk wanda aka ci bashin sa zai iya zuwa kafin a raba gado ya ce akwai ina zai shi bashi idan a girmama wasiyar sai Allah ya fara gabatar da ita kafin wannan saboda haka Allah ya ce aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a iyayenku da ƴaƴanku ba ku san waye ne ya fi kusa da ku wajen amfani ba da kafin a lokacin jahiliya mutum kafin ya mutu sai ya raba gadon dukiyarsa ne ya raba gado sai ya ba wanda yake so ko sai ya kwasa dai ya ba ƴaƴan shi ƴaƴan ma wanda yake so kaga in ya mutu iyaye ba su da komai kenan to sai Allah ya ce ai baka san waye ya fi amfani ba akwai ɗan da zai mutu kaga iyayen da ya barin su ne za su rika masa addu'a su ne za su yi ta abu wanda zai fi amfanuwa sannan kilan ya bar ƴaƴa ma kila su za su rike ƴaƴan jikokinsu kenan ko ke da ƴaƴan wani sai ya bar ƴaƴan su ba ruwansu wancan iyayen su ne za su ci gaba da kula da kila ƙananan ƴaƴan shi ƴaƴan da ya barin manya inda rabon gado zai wanda zai ba su ba irin rabon gado na ubangiji ba kila su ba za su amfani da shi ba, gabansu za su kama da dukiyar da yake ya ba su zai su tarwa tsaki su fata ta, shi yasa sai Allah ya ce to rabanku ba shine daidai ba. Ka san haye za na wannan ko saman masu kudi sai ka ji ya ce gidana na unguwa kaza na ba wani, gidana kaza na ba wance da ƴaƴanta na ba, duk ya raba gado. Shi a fahimtarsa shine daidai, ya manta iyayensa na su nan za su ci gado, matansu za su ci gado, su kuma ƴaƴan bai sani wanda yake ta ba ƙarshenta ba su ne masu tausayinsa ba, ƙarshenta ba su za su mai addu'a ba, ƙarshenta ba su za su tuna da shi ba. Allah shi ne mafi sani, shi ya sa ya ce ku ba ku sani ba, Allah shi ne ya sani wa zai fi amfani a gare ku. Farillatu min Allah, farilla ce shi gado daga Ubangiji wajibi a ba da shi. Inna Allaha kana aliman hakima, lallai Allah ya kasance masani game da duk abin da kuke, kuma hakiman mai hikima cikin duk abubuwan da yake aiwatarwa na hukunce-hukuncensa. Yana sa su ba don ya zalunce ku ba, a sai don a tabbatar da haƙƙi ga mai haƙƙinsa. Ina ga nuna man lokaci na za mu tsaya, da fatan ba mu ci lokacin ba. Abin da karanta daidai, Allah ya mana tariya a lada.
Vamos a ver si no, no.